الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan mu dangi ne mu mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara ruwan mu a wannan yammacin ranar talata, hudu ga watan Rajab, hudu ga watan Sha'ban, shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 10 ga watan 5 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sunanul Usul ila Mabahithi Ilmi Al-Usul fi Tauhidillahi wa Ittiba'ir Rasul. Na Sheikh Imam Khadir ibn Ahmad ibn Ali Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. أشهد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هذا الشيء تسيء شيء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وننكره وبايع حالتا تؤبن الشريعة تزود الشيء تبايع حالتا عدد وانا أبكو أرجي dalili akan cewa baya halatta mutum ya kara ko ya rage shine hadithin al-Bara' ibn Azib, Allah ya kara masa yadda, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi addu'a ta kunci, ita ce Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajhtu wajhi ilaika wa alji'atu dhahri ilaika wa fawwadtu amri ilaika raghbatan wa rahbatan minka la marji'a wa la manja minka illa ilayk raghbatan wa rahbatan ilayka la marji'a wa la manja minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Za Allah ya karantar da Al-Bara wannan addu'a. Al-Bara sai ce ya Rasulullahi bari in maimaita ka ji ko na da kanta. A lokacin da ya maimaita addu'ar, yazo daidai amuntu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta, maimakon yace wa nabiyyika alladhi arsalta kamar yadda manzo Allah ya faɗa masa, sai canza lafazin nabi yazo da lafazin rasul, yace wa rasulika alladhi arsalta. Manzo Allah yace masa a'a, wa nabiyyika alladhi arsalta za ka faɗa. Kaga anan wai ba ma wani kari bane, kalima ce ya canza, maimakon ya ce wa nabiyyika alladhi arsalta sai ya ce wa rasulika alladhi arsalta, tare da cewa ar-risala da annubuwa gaba ɗaya Allah ya hada ma manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Dan haka duk abin da shari'a ta zo da shi baya halatta mu canza ko mu ƙara ko mu rage, iya inda aka tsira mu ya zama wajibi mu tsaya. Na'am. abinda zaka tambaya menene ma'anar kamata dinu tudanu, ma'anar kamata dinu tudanu, ma'ana kamar yanda kai haka za a sakauta maka. Lafazin addini anan ma'anar shi shine al-jaza, kamar yanda Ubangiji Ta'ala yace maliki yawmiddin, Ubangiji Ta'ala shine mamallakin ranar sakamako, shine yinin alkiyama, kamar yanda can ya faɗa yawma idzin yuwaffihimullahu dinahum al-haqqa. Yinin alkiyama yini ne wanda Allah yake sakauta ma bayinsa sakamako wanda yake na gaskiya. An gane ko? Kamata dinu tudanu, ma'ana kamar yanda kai haka za a sakauta maka. In ka aikata alkhairi ka girbi alkhairi, in sharri mutum ya shuka wal iyadu billah zai girbi sharri. Shine kamar yanda Ubangiji Ta'ala ya faɗa hal jazaa'u bil ihsani illa bil ihsan, kuma kamar yanda ya faɗa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Ba tare da ya yi me ba? Kamar ba tare da ya yi me? Wai misali mace ce ce aka sake ta, lokacin da aka sake ta ba a ba ta takarda ba sai bayan shekara guda. To irin wannan matar wai mutum zai iya zuwa ya shiga zaurci ba tare da ya ga takarda ta musamman wadda take zama shaidar cewa an sake ta? In dai an samu tabbas shi mijin ya furta cewa ya sake ta, ko bai bata takarda ba ta saku? An gane ko? In tana jini, in ta yi jini uku shikenan ta tsarkaka, ko a wata ɗaya ta yi jini uku shikenan ta tsarkaka. Domin daga cikin magabata Alƙadi Shurai ya ce in aka zo mun da shaidu suka tabbatar mun cewa mace ta yi jini uku a cikin wata guda, ya ce zan iya gaskata ba. Da an samu matan da a kwana duk kwana 15 jini suke, ka ga meye a duk kwana 15 a kwana 45 ka gama idda. In kuma ba ta yin jini saboda yarinta ba ta fara ba ko saboda dattijantaka, to wannan in ta cike wata uku shikenan ya halatta ta yi aure. Idan mai ciki ce ko in ta haifi ciki shikenan. An gane ko? Idan mai ciki ce in ta haifi ciki shikenan ta gama idda. Don haka anan ita takarda da ake ba mace bayan an sake ta matsayin shaida ce, ko ba a ba da takarda ba saki ya tabbata. In dai mutum ya riga ya faɗa to saki ya tabbata, ko da bai ba da takarda ba. Don haka in ta gama idda da zaran ta samu miji sai ta yi aure, ba magana sai ya rubuta takarda ya bada. Ubangiji Ta'ala mai ya faɗa ba takarda ba ya ce a yi. Ce a yi in kun saki mace ko kuma kun dawo da ita ku samu shaidu biyu adalai ku shaida musu. An gane ko? Wa ashhidu zawai adadin minku. Ubangiji Ta'ala ya ce ku shaida ma mutum biyu ma'abuta adalci daga cikinku. Ita wannan takarda da za ka rubuta matsayin shaida ce maimakon ka gaya ma mutum biyu, amma abinda ya fi dacewa ka samu mutum biyu ka faɗa musu kamar yadda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya shir'anta mana. Don haka dai a takaice, in dai ka tabbata an sake ta to wannan ba laifi ba ne, bayan ta gama idda mutum yakan iya zuwa, amma in tana cikin idda ba ya halarta. Domin macen da aka sake ta, an gane ko? Saki wanda yake raja'i, wanda mijin yana da kome, ba ka je wajenta ba a matsayin hira ta zaurci ko jirwaye da kaman wanka, baya halatta a yi mata. Saboda matsayin mata aure take matukar ba ta gama idda ba. Macen da take cikin idda ta takaba, ko kuma wanda miji baya da kome, saki ya kai karshe an mata saki uku, to wannan su kadai ne muke da damar da zamu yi musu jirwaye da kaman wanka. Me ake nihi da jirwaye da kaman wanka a Hausa? Shine kamar wannan abinda ake nihi da jirwaye da kaman wanka, wato shine da zaka yi dungu a wajen magana amma baka fito ba fili ka bayyana manufarka. shine Ubangiji ta'ala yace mana wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khitwatin nisa'i aw akanantum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahun walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Ubangiji ta'ala yace wala junaha alaikum ba laifi akan ku fima arrabtum bihi game da wato fima arrabtum bihi game da abinda kuka ma mata wato mijirwayi da kaman wanka min khidmatin nisa'i wala junaha alaikum fima arrabtum bihi min khidmatin nisa'i. Ubangiji ta'ala yace ba laifi akan ku game da abinda kuka yi jirwayi da kaman wanka na neman auren mace. Kamar misali ka ce ni dai wance ɗabi'unki da halayenki suna ƙayatar da ni, ko kuma wance kar aminta da mu, ko kuma wance da Allah in kin samu mace kyakkyawa mai ɗabi'u mai halaye na ƙwarai a unguwar kamar ke ki taɓo ni. Ko kuma misali ka ɗau wata kyauta ta sabata. To ka'ida dama Larabawa suna faɗa al-labibu man yafhamu bil ishara, mai hankali shine wanda ke fahimtar inda aka sa gaba a sababin nuni. Kenan in tana da hankali da lura, wannan magana da kamata za ta iya gane menene manufar ka. Amma baka fito ba fili kace kana son ta, baka fito fili ba kace in kin gama iddayin aure ki. Shine Ubangiji ta'ala yace mana ba laifi game da yin haka. Shine yace wala junaha alaikum fima arattum bihi min khidmatin nisa'i, sai yace aw akalantum fi anfusikum, ko kuma kuka koye abun a cikin zuciyarku. Kai dai ka sa ido ka gare, amma baka fito ba kamar ta kace mata komai. Ubangiji ta'ala yace in ka koye haka a cikin zuciyarka wannan ma ba laifi. Sai ce alima Allahu annakum satadhkurunahu, Allah ya yi sanin da sanin za ku ambata musu cewa kuna son su idan sun gama idda. Sai ce walakin la tuwa'iduhunna sirran, sai dai kar ku musu alƙawari a goye ku ce a je ki in kin gama idda zan aure ki, kin samu miji kin tuni, to wannan baya halarta. Ubangiji ta'ala ya ce illa an taqulu qawlan ma'rufa, sai dai idan za ku yi faɗa-faɗa wadda take kyakkyawa, sananna shi ne wannan shirwaye da kuma wanka. To don haka dai a taƙaice a nan, in dai an saki mace ka tabbata an sake ta ko da ba a ba ta takarda ba, in ta gama idda ba laifi mutum yana iya zuwa ya je yi zancen aure. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala, wato mun shiga fasalin da ke bayani game da ma'anar ibada da kuma wato wani bangare daga cikin nau'ikan ibada wanda malam ya ambata a cikin wannan fasali. Shine yace faslun fi ta'rifil ibada, wannan fasali ne wanda ke bayani game da ma'anar ibada. Sai yace wa zikiri ba'dhi anwa'iha, da ambatan wani share na nau'ikan ibada, domin ibada kala-kala ce, kalaluwa ne da dama sun wuce a lissafa. Sai yace wa anna man sarrafa minha shay'an li ghayrillah, lalle duk wanda ya sarrafa wani abu na ibada ga wani Allah, kuma wane ne, sawa'an manzo daga cikin manzanni ko mala'ika daga cikin mala'iku ko salihin bawa daga cikin salihan bayi ko wani aljan daga cikin aljannu ko wani dutse ko wani icce ko wani idan ruwa ko ma menene, faqada ashraka, tabbas ya zama mushriki, ya kafirta, ya bar musulunci. Shine anan malam ya zo mana da wato baitukan da ke bayani game da ma'anar ibada da kuma kaɗan daga cikin nau'ikanta. Shi ne malam Allah ya ji kansa ke faɗa mal ibada tuhi yasmu jami'u li kulli ma yarḍal ilahu sami'u wa fil hadithi mukhu haddu'a'u khawfun tawakkulun kadhar raja'u ورغبتن ورهبتن خشوعه وخشيتن إنابتن خضوعه والاستعابة والاستعانة كاستغاثة به سبحانه والذبح والنذر وغير ذلك فافهمه ديت أوضح المسالك وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أكبر المناهي wato baiti na farko bayani ya gabata akan sa mun yi bayani game da ma'anar ibada a yaren Larabci da ma'anar ta a shar'ance shine malam Allah ya ji kansa ke fada mun ibada yake cewa sannan ita ibada wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicce mu saboda ita kamar yanda ya faɗa wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun malan yace hiya sumun jami'u wato ita ibada suna ne wanda ya kunshi li kulli dukka ma abunda al-ilahu abun bauta na gaskiya as-sami'u meji game da duk abinda bayin sa ke faɗa yarda abinda yake yarda yake amincewa da shi shine ibada na fada ko aiki wannan tarifi da malam yama ibada ya ciro shi ne daga tarifin da Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ya ji kansa ke fada cewa al-ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina yace in aka ce ibada wato suna ne wanda ya kunshi dukkan abinda Allah ke so ke yadda da shi na maganganu da ayyuka waɗanda suke bayyananu da waɗanda suke boyayyu ma'ana dukkan wata fada ko aiki wanda suke a bayyane ko waɗanda suke a goye wanda Allah ke so ke yarda to wannan shine ibada wanda bayani ya gabata cewa ita ibada wato tana kasancewa akan wani lokaci akwai ibadar da take banta da zuciya sannan akwai ibadar da take banta da harshe akwai kuma ibadar da take banta da sauran gabbai waɗanda suke na jiki kamar yanda muka yi bayani cewa ibada wadda take banta da zuciya su ne akwai almahabba san Allah subhanahu wa ta'ala da san manzansa sama da duk abin da muke so akwai alkhawf wato tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda tsoro mahallinsa shine zuciya inda za a ce mu nuna tsoro yaya yake ba za mu iya nunawa ba domin abu ne wanda yake ma'anawi mahallinsa shine zuciya haka ar-raja kwaɗayi da ƙauna shi ma mahallinsa zuciya ne ibada ce wanda mahallinta zuciya haka al-inaba komawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da yi masa da'a haka al-khashiya wato kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala haka ar-rahaba tsoransa haka at-tawakkul dogaro ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan duka ibadu ne waɗanda suke toyayyu wanda kuma mahallinsu shine zuciya kaga inda za a ce mu nuna dogaro ga Ubangiji ba za mu iya nuna shi ba ibada ce mai zaman kanta toyayya amma mahallinta ina ne shine zuciya sannan akwai ibadar da take banta da harshe misali karatun alqur'ani salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su istighfar irin su hailala irin su hamdala fadar alhamdulillah irin su at-tasbih da addu'a waɗannan dukkan su ibadu ne waɗanda suka keɓanta da halishi sannan kashi na uku ibadu waɗanda suka keɓanta da sauran gabbai kamar sallah in ka ɗauki sallah akwai fuskantar alƙibla zaka fuskanci alƙibla da gangan jikinka sannan ka daga hannuwanka lokacin da kai takbiratul ihram sannan kuma ga tsayuwa sannan ga ruku sannan ga dagowa daga ruku, sannan ga sujada, sannan ga zama, gaba ɗaya waɗannan ibadu ne waɗanda suka keɓanta da sauran gabbai. Haka idan ka ɗauki azumi, domin azumi ibada ce wadda Allah ya shar'anta mana, za mu kame bakinmu ga barin ci da sha, kuma sannan da barin kusantar iyali tun daga ketowa alfijir har zuwa fadawar rana. Haka idan ka ɗauki zakka, ibada ce wadda take banta da sauran gabbai, dukiyar ka ce wadda Allah ya azurta ka, dukiyar da ake fitar mata da zakka, ka lissafa ka ga nawa ta kama, ka fitar da haƙƙin Allah, ka raba wannan kaso da ka fitar da shi ga waɗanda suke mabukata. Haka akwai hajji, ita ma hajji wannan ibada ce wadda take banta da sauran gabbai, domin ibada ce badaniya maliya. Kaga a cikin hajji akwai fita mina a ran 8 ga wata, an gane ku? Sannan kasancewar akwai tsayuwa a Arafa a ran 9 ga wata, akwai kwana a Muzdalifa, akwai jifa da za a zo a yi na farko a ran 10 ga wata, sannan akwai aski, akwai hadaya da mutum zai yanka, sannan kuma mutum zai zo ya yi tawaful ifada. Bayan tawaful ifada mutum zai dawo ya sake kwanuka biyu ko uku kwanukan mina, bayan ya abu dukkan kowane yini yana zuwa yana jifa, sannan kuma akwai tawaful wada. Kaga wannan duka ibadu ne waɗanda suke wato sun keɓanta da sauran gabbai waɗanda suke da jiki. Sannan akwai jihadi, akwai sadaka da mutum zai ɗauka ibada fi sabilillah. To wannan shine yake nuna mana ibada akwai bayyananna, akwai wadda take koyayya, akwai maganganu, akwai ayyuka. Dan haka yace in aka ce ibada, Sheikhul Islam yace ismun jami'un, suna ne wanda yake ya kunshi li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu, dukkan abinda Allah ke so ke yarda da shi, min al aqwali, na maganganu. Kaga misali magana sai ka ce akwai tasbihi, akwai karatun alqur'ani, akwai addu'a, sai yace wal a'mali, wato da ayyuka. Kaga akwai ruku'u, akwai sujada, akwai azumi, akwai jihadi, akwai sadaka, akwai haji. Sai ce al-zahira wal batina, da waɗanda suke bayyanannu da waɗanda suke koyayyu. To a baya mun yi bayanin cewa ibada tana da ginshiƙai guda uku, cewa duk wanda ya gina ibadarsa ba akan waɗannan ginshiƙai guda uku ba za ta samu shiga a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Menene ginshiƙi na farko daga cikin ginshiƙan ibada? Na'am, kamalul hubbi lil ma'bud, cikar so da kauna ga wanda ake bauta masa shine Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ka fifita san Allah subhanahu wa ta'ala da san manzansa akan duk abin da kake so. Sannan ibada za ta inganta. Menene dalili akan wannan ginshiki na farko, kamalul hubbi lil ma'bud? Menene wannan dalili akan haka? Shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah, wallazina amanu ashaddu hubban lillah, ash-shahid wallazina amanu ashaddu hubban lillah, waɗanda suka yi imani su suka fi kowa tsananin ƙaunar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan shine ginshiki na farko daga cikin ginshiƙan ibada, sai an samu cikar so da ƙauna ga wanda ake bauta masa. Ginshiki na biyu, na'am, kamalur raja'i minal ma'bud, wato cikar ƙauna da kwaɗayi game da abin da ke wajen wanda ake bauta ma shine Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ka fifita kaunar abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala sama da kaunar duk abin da yake wajen kowa. Kaga kenan anan ana nuna mana ibada mu gina ta akan kwaɗayin abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala na jin kansa, shine domin dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama. Ginshiki na uku shine kamalul khawfi minal ma'bud, cikar tsoro game da wanda ake bauta masa, ka fifita tsoron Allah subhanahu wa ta'ala akan duk wani abu da kake tsoro. Dalili akan rukuni na biyu da na uku shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul A'raf, wad'uhu khawfan wa tama'a, ku roki Ubangijinku ko ka ce ku bauta ma Ubangijinku khawfan, halin kuna masu tsoron azabarsa, wa tama'a kuma halin kuna masu kwatayin rahamarsa. Kaga anan Allah yana nuna mana ibada dole ne mu gina ta akan waɗannan abubuwa biyu, tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wata'ala don kada Allah ya kama mu da laifi na tozartar da abin da ya wajabta mana. Duk wanda ya tozartar da abin da Allah ya wajabta masa in bai rangwamta masa ba makomar shi mutacci. Sannan sai ya ce wa tama'a, kuma don kwaɗayin abin da ke wajensa na jin kai. Haka idan ka gangaro a cikin suratul Isra, Ubangiji ta'ala na faɗa, ulidu allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhuma aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura. Ubangiji ta'ala yace ulaika allazina yad'una, wadannan wadanda mushrikai ke bauta musu, kamar annabi Isa alaihi salam, kamar mala'iku da salihan bayi waɗanda aka rike su a matsayin bauta ana bauta musu. Ubangiji ta'ala ya ce yau tabuna ila rabbihim wasila, su waɗanda ake bauta ma wato neman kusaci suke ga Ubangijin su da ayyuka na ƙwarai. Sai ya ce wa ayyuhum aqrab, wato wane ne ya fi kusa da Ubangijin su, ma'ana kowa fama yake, rigaye suke tsakanin su neman kusaci ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa yarjuna rahmatahu, suna kaunar jin kansa da ibadar da suke, waya khafuna azaba, kuma suna tsoron azabarsa. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya nuna mana waɗanda mushrikai suka rike su a matsayin abun bauta, to su waɗanda aka rike su a matsayin abun bauta ana bauta musu kamar annabi Isa, kamar mala'iku da sauransu. Ubangiji ta'ala yace rigaye suke suna neman kusaci ga Ubangijinsu, kuma suna kaunar jin kan Ubangijinsu, kuma suna tsoron azabashi, akan wannan suke gina ibadarsu. Haka yin ka dawo cikin suratul anbiya, da Ubangiji ta'ala ya zano annabawansa har aka zo kan Zakariya alaihi salam da ɗansa Yahaya, gaba ɗayansu Ubangiji ta'ala ya ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Lalle waɗannan annabawa sun kasance suna gaggawa a cikin ayyuka na alkhairi. Sai ya ce waye duhuna na, suna bauta mana ragaban, don kwaɗayin abin da ke wajena na rahama, wa rahaba kuma don tsoron abin da ke wajena na azaba. Wa kanu lana khashi'in, Ubangiji ta'ala ya ce sun zamanto masu kaskanta kai ne gare ni. Kaga anan annabawa ne Allah ya zano gaba ɗayansu, sai Allah ya nuna mana ga abin da suke gina ibadarsu a kai, tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kwaɗayin aljannarsa. Haka idan ka dawo cikin suratul Sajida, Ubangiji ta'ala na faɗa innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha qarru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ash-shahidi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, suna bauta ma Ubangijinsu don tsoron azabarsa kuma don kwaɗayin rahamarsa. Haka cikin suratul Zumar, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ash-shahid yahdharu al-akhirata, shine Ubangiji ta'ala yace amman huwa qanitun ana al-layli, shin yanzu wanda yake tsaye a cikin sa'o'i na dare yana bauta mu sajidan wa qa'ima, ma'ana yana mai sallah, ya hadaru al-akhirata, wanda yana tsoron yinin ƙarshe game da wannan ibada da yake, wayar ju rahmatar rabbi, kuma yana kwaɗayin rahama ta Ubangijinsa, ya zama daidai da wanda baya haka. kaga wannan yana nuna mana ibada ana gina ta ne akan al-khawfu war-raja tsoron azaba ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kwaɗayin rahamarsa don haka dai mun yi bayani sura ta farko daga cikin surorin al-Qur'ani ita ta tabbatar mana da haka alhamdulillahi rabbil alamin dukkan dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne ga Allah Ubangijin halittu don haka ba wanda ke cancanta a yabe shi sai mai ni'ima an gane ku duk wanda ya kyautata maka dole ka so shi wannan so da kake mishi shine zai kai ka yabe shi to don haka duk abin da yake tare da mu na ni'ima Ubangiji subhanahu wataala ne ya jaddada mana don haka wannan aya tana nuna mana wannan yabo da muke ma Ubangiji subhanahu wataala tsananin soyayya ce da kauna game da ni'imar da Ubangiji mu ya jaddada mana sai ya ce Ar-Rahmanir Rahim mai gamammiyar rahama a nan duniya wanda ta haɗa kowa da kowa mumini da kafiri Ar-Rahim da yake bantacciyar rahama a gobe kiyama wadda ba ta shafar kowa sai mumini kaga duk wanda ya siffanta da wannan sifa ta rahama tausayi dole za ka kaunace jin kansa sai ya ce Maliki Yawmiddin mamallakin ranar sakamako shine yinin alkiyama yinin alkiyama yini ne wanda ya kai karshe a wajen firgici kaga duk wanda aka ce wuka da nama a hannunsa yake sai yanda yayi ba wanda yake da ta cewa sai shi dole ka tsorace shi sai ya ce iyyaka na'budu kai kadai muke bauta ma kenan akan waɗannan abubuwa guda uku kamalul mahabba wa kamalul khauf wa kamalul raja sai ya ce wa iyyaka nasta'in to da wannan uwa ya tambaya yake cewa an ce akwai sharuɗa na ibada kwarai ibada tana da sharuɗa guda biyu waɗannan abinda muke so mu gane waɗannan gimshikai guda uku ibada ta zama ibada ba ta zama ibada sai an gina ta akan waɗannan abubuwa wannan gimshikai guda uku to koda ka gina ta akan wannan gimshikai guda uku to ba za ta inganta ba ta samu karɓuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala sai ta cika sharuɗa guda biyu an gane ku yanzu misali idan za a yi gida idan za a yi gini farko akan me ake gina gini dole sai an yi foundation to waɗannan abubuwa guda uku cikar so da kauna da cikar kwaɗai da kuma cikar tsoro ga Ubangiji subhanahu wataala wannan matsayin foundation ne kaga duk gidan da ba a yi aka gina shi ba a yi foundation ba wannan gida ne rusheshe ba yanda za a yi tabbata to amma yanzu misali ka yi foundation ka dago gini shin sai mu ce gida ya zama gida a yanzu ma a shiga gida baya zama gida sai an rihe shi kenan waɗannan su ne sharuɗa waɗanda suke na ibada wanda sai in sun zo sannan ibada za ta inganta kaga gida baya zama gida a shiga a zauna sai lokacin da aka rufe shi kenan a lokacin nan ya zama gida zai yi maganin sanyi zai yi maganin zafi zai yi maganin ruwan sama to dan haka kenan waɗancan a matsayin foundation ne sannan kuma akwai sharuɗa guda biyu sharuɗi na farko daga cikin sharuɗa na ibada shine al-ikhlas tsarkake niyya kai dan Allah duk abinda zaka aikata na ibada kayi dan neman sakamakon Ubangiji subhanahu wataala ba dan neman wani amfani na duniya ba dan neman yabon jama'a kayi ne kawai tsakaninka da Allah sakamako na Ubangiji kake nema dalili akan wannan sharadi shine fadar Allah subhanahu wataala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ddin da fadar sa ala lillahi ddinul khalis da fadar sa kulillaha a'budu mukhlishan lahu ddin waɗannan ayoyi da sauransu suna nuna mana sharaɗi na farko daga cikin sharaɗa na ibada shine tsarkake niyya kai dan Allah ba dan neman wani amfani na duniya ba dan kuma a gani a yabe ka sannan sharaɗi na biyu daga cikin sharaɗa na ibada shine al-mutaba'atu lir-rasuli sallallahu alaihi wasallam wato koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa domin ibada ba ta samun karɓuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sai ta dace ma karantarwar manzansa takanas Ubangiji ta'ala da ya halicce mu saboda wannan ibada sai ya zaɓi wani daga cikin mu jinsi na 'ya'yan adam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi takanas domin ya koya mana yanda ake wannan ibada. To dan haka duk abin da zamu kusanci Ubangijinmu da shi da sunan ibada, to ba zai inganta ba ya samu karkuwa a wajen Ubangijinmu sai in ya dace da yanda manzonmu sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu. Dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wataala, wama ataakumur rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ku, Ubangiji ta'ala ya ce ku karba da hannu biyu, ma'ana duk abinda ya ce ku yi Ubangiji ta'ala ya ce ku karba da hannu biyu. Sai ya ce wama nahakum anhu fantahu, abinda ya hane ku game da aikata shi ku hannu. Sannan haka Allah ya faɗa mana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da Ubangijinka ni, la yu'minuna, bayina ba za su yi imani, imani na hakika, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sai sun alƙalantar da kai game da duk abin da yake gudana tsakankaninsu. Ma'ana sai mu mai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a matsayin shine alƙali tsakankaninmu game da duk abin da muka samu jahiliya, bangaren aqida da ibada da mu'amala. Sai mu mai da cewa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yanke hukunci shine abin da zamu bi, abin da yace mu yi mu yi, abin da yace mu daina mu daina. Sannan kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, duk wanda ya farar da wani abu a cikin wannan lamarin namu, abinda baya daga cikin sa manzon Allah yace za a watsar masa da kayansa. Idan ka kirkiri wani abu da sunan ibada wanda ba Allah bai ce kai ba, manzon shi bai ce kai, to ko shekara 1000 kai kana bauta ma Allah da wannan ibada ta bid'a, Allah ba zai karba ba. Dan haka a wata riwaya manzon Allah yake cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, duk wanda ya aikata aiki aikin da babu umarnin mu akan sa, ma'ana ba mu ba muka ce yi, manzon Allah yake fa huwa radd, za a watsar masa da kayansa, domin Allah ba a bashi gaban kaikai. Dan haka dai a takeice abinda muke so mu sani, dukkan wata fada da duk wani aiki to baya karba sunan ibada, an gane ku, baya inganta ya samu karkuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai idan ya cika wannan sharuɗa guda biyu, an samu yi dan Allah, sannan da koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka daga cikin tabi'ai shine Abu Ali Fubayl ibn Iyab, Allah ya ji kansa, ya faɗa game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Ubangijin da ake kiran ku zuwa bauta masa shine Ubangijin da ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku wane ne daga cikin ku mafi kyautatawa ga aiki. Al-Fubayl, Allah ya ji kansa, sai ya ce ai akhlasuhu wa aswabu, abinda ake nihi da ayyukum ahsanu amala, yace ai akhlasuhu wa aswabu, mafi tacewar aiki mafi dacewarsa. Sai aka ce ya Aba Ali, wama akhlasuhu wa aswabu, menene mafi tacewar aiki kuma menene mafi dacewarsa? Kala, sai yace innal amala, lalle duk wani aiki mai sunan ibada, idza kana khalisan, idan ya zamanto tacacce an yi dan Allah ba dan neman wani yaban jama'a, ba dan neman wani amfani na duniya, walam yakun sawaban, amma fa bai zamanto ba dacacce, ma'ana ba kai ba akan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kai gaban kanka, yace lam yuqu ba, yace wannan aiki ba za a karba ba, kai dan Allah amma ba kai ba yanda manzon Allah yace ai, to wannan aiki ba za a karba ba. Sai ya ce wa idza kana sawaban, haka nan aiki idan ya zamanto dacacce kai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da jama'a, walam yakuna khalisan, amma bai zama tacacce kai ne kawai dan neman wani amfani na duniya ko dan yabon jama'a, yace lam yuqu ba, yace wannan aiki shi ma ba za a karba ba, hatta yakuna khalisan sawaba, sai aiki ya zamanto tacacce dacacce, ga kyauta taniya ga koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wal khalis ma kana lillahi, tacaccen aiki wanda aka yi saboda Allah.
yace wasawabu ma kana ala sunna, dacaccen aiki wanda aka yi akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka kyawun niyya baya mai da bid'a ta zama ibada. Dalili akan haka hadisin Abu Burda ibn Niyar na cikin Sahih al-Bukhari, a ranar layya kafin a fita masallacin Idi yayi gaggawa yayinka da yeshi ya raba ma makwabtan shi, kafin aje masallacin Idi tuntuni sun ga sanama sun ci. An je Idi an gama sallah sai ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada a cikin kudubarsa. Manzon Allah yake cewa duk wanda ya yanka layyarsa bayan gama sallar Idi, manzon Allah yace ya dace ma sunnar mu layyashi tayi. Manzon Allah yace duk wanda ya sake ya yanka kafin a gama sallar Idi, manzon Allah yace nama ne ya gabatar ma iyalinsa. Abu Burda Allah ya kara masa yadda ya zaguro yace ya Rasulullahi ni tuntuna an yi an gama. Yace ya Rasulullahi makwabta nake da su talakawa, ina kwadayin naman layyata ya fara zuwa bakin su kafin na wani yaje su samu dan abin da za su sa a cikin su kafin su fita masallaci. Dan haka ne gaggawa na yanka layyata. Manzo Allah yace masa shatuka shatu lahan, dabbaka da ka yanka nama ne ba layya bace ba. Yace to ya Rasulullahi ina da wani tabri, ma'ana wani dan bunsuru mai mai amma hu bai cika shekara ba. Manzo Allah yace kai kadai an maka rangwame je ka ka yanka shi a matsayin layya, amma har izuwa kiyama duk dan akuyan da bai cike shekara ba baya halatta mutum ya yanka shi a matsayin layya. Sharadi game da akuya da danta sai sun cike shekara, sun dora koda da kwana ɗaya. Inda kyawun niyya na mai da bid'a ta zama ibada, to da manzo Allah ya ce ma Abu Burda layya ka tayi. Saboda kyakkyawar niyyar shi ce ta sa ya yanka kafin a fita masallacin Idi domin ya raba ma talakawa makwabtan shi. Amma tare da haka manzo Allah ya ce masa layyarka da dabbarka da ka yanka nama ce. Me yasa? Domin yankan da yayi bai dace ma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sunna game da layyar sai an gama sallar Idi ake yankawa. To dan haka dole ne duk abinda za mu aikata na ibada mu yi kokari mu cika waɗannan sharuɗa guda biyu. Idan muna buƙatar ibadar mu ta inganta ta samu karkuwa a wajen Ubangiji subhanahu wataala, farko mu tsarkake niyya mu yi dan Allah. Abu na biyu mu yi kokarin dace ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine anan mallan sai ya ce wa fil hadisi, wato ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukhuha, wato farkon ibada addu'a, wato ita ce addu'a. Mallan ya fara mana sani game da nau'ikan ibada yace wa fil hadisi, ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukhuha farkon ibada wato addu'a, wato ita ce addu'a. Farko wani ruwa ne wanda yake fari, wanda yake kasancewa a cikin kashi na dan adam ko na dabba. Saboda gangan jikin dan adam baya iya tabbata, dole sai da farko. To dan haka wato ita addu'a a cikin ibada matsayin farko take. An gane ko farko ko tacaccen abu ne wanda yake na jikin dan adam. Tare da cewa shi wannan hadisi bai inganta ba, hadisi ne dhaifi, wanda yake cewa addu'a ummul ibada, addu'a farkon ibada ce. Amma hadisin da zai iya mai gurbin sa wannan ya inganta fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, addu'a ummul ibada, addu'a ummul ibada, addu'a ita ce ibada, wannan ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Amma addu'a ummul ibada wannan bai inganta ba. To shine yace wa fil hadisi, wato ya zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mukhuha, cewa farkon ibada addu'a ita ce addu'a. Ita wannan addu'a nau'i ne daga cikin nau'ikan ibada, kuma ita kanta addu'ar kala biyu ce. Akwai du'aul ibada, sannan kuma akwai du'aul mas'ala. An gane ko? Addu'a kala biyu ce, akwai du'aul ibada, akwai du'aul mas'ala. Idan aka ce du'aul mas'ala, mu fara da kashi na biyu. Du'aul mas'ala shine lokacin da mai addu'a zai ringa roƙon Ubangijinsa game da duk wani alkhairi na duniya da lahira, ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza. Wannan du'a'ul mas'ala kenan. Lokacin da zaka daga hannunka kana addu'a, ya Allah ba ni kaza, ya Allah kare ni kaza, wannan shine ake kira da du'a'ul mas'ala. Idan aka ce du'a'ul ibada, shi kuma dukkan abin da muke aikatawa na dokoki na Ubangijinmu, da wanda ya ce mu yi muna yi bakin gwargwadon ikonmu, da wanda ya ce mu daina muna hannuwa, to wannan tsantsar ibada addu'a ce muke. Domin wannan addu'a ce muke da lisanil maqal da lisanil hal. Me yasa? Saboda lokacin da kake sallah, idan aka tambaye ka wani me yasa kake sallah, me za ka bada na amsa? Ko da baka faɗa ba da harshenka wanda yake na faɗa, sallar da muke, da azumin da muke, da zakkar da muke fitarwa, da sadar da zumunta da muke, da biyayya ga mahaifa da muke, ko da ba mu faɗa ba da harshenmu, to muna faɗa da harshenmu wanda yake na hali, roƙo ne muke aljanna ta zamanto makomarmu a gobe kiyama, Allah ya kare mu game da gidan wuta. Duk wani tsanani, tsanance-tsanance na duniya, Allah ya kare mu da tsanance-tsanance waɗanda suke na ranar kiyama. Ko da baka faɗa ba game da waɗannan ibadu da kai. Idan aka ce wane me yasa ba ka daina kaza, baka kaza, baka kaza, baka kaza, sai ka ce Ubangiji na ya hane ni. To menene kake nihi da wannan hannuwa da kai game da abin da Ubangijin ka ya hane ka? Fata ne kake domin ka dace da aljanna a gobe kiyama ka samu tsira game da gidan wuta. To wannan su ne ake kira du'a'ul ibada. Kamar yanzu misali azkar na bayan sallah, irin su azkarus sabahi wal masa, kaga wannan duka ya du'a'ul ibada ce. To dan haka ita addu'a wato nau'i ne na farko daga cikin nau'ika na ibada, kuma wannan addu'a dole ne mu keɓanci Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala da ita. Baya halatta mu sarrafa wani abu wanda yake na addu'a ga wani Allah subhanahu wa ta'ala a kan abin da ba wanda yake da iko banda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ba wanda yake da iko a kan shi face Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to baya halatta ka roƙi wani. Amma misali abu ne wanda ɗan adam yana da iko a kan shi, to ba laifi kana iya roƙon shi, amma sharaɗi ya zaman turayayye kuma halartacce. Kaga yanzu misali ina da buƙatar abinci, ina iya cewa ya wani da Allah ba na abinci ne ci, ya wani ya fulani adhim ne, ya fulani aski ne, wani ciyar da ni, wani shayar da ni. Idan kana raye kana halarci, wannan na roƙe ka ne akan abin da kake da iko akan shi. Zaka iya ɗaukan abinci ka ba, zaka iya ɗaukan abin sha ka ba. To amma yanzu misali ko kuma ya zamanto an gane ko sharaɗi kenan, ya zamanto yana raye kuma sannan yana halarci, kuma ya zamanto yana da iko akan abin da zaka roƙe shi. To yanzu misali wanda baya nan, yanzu ya halatta in ce ya fulani adhimni, ya fulani askini, alhali baka nan. Wanda yake fakakke baya jin abin da nake faɗa. In ka faɗa haka, to wannan kayi shirka da Ubangiji subhanahu wataala. Ko kuma ya kasance ma mutacce ne, ya wani ciyar da ni, ya wani shayar da ni, kuma wannan wanda nake roƙo ma'ana mutacce ne ko kuma fakakke ne, to wannan shirka ne da Ubangiji subhanahu wataala. Duk wanda ya haka ya kafirta. To kaddara cewa shi wanda ka roƙan yana halarci, in ka roƙe shi abinda ba ya da iko a kan shi, shi ma wannan mutum ya zama mushriki. Misali yana halarci, ya wani ka azurta ne, ya wani da Allah ya yi min rashin lafiya da nake tare da ita, wani fitar da ni daga cikin tsananin da nake ciki. Kaga wannan kayan shirka da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Me yasa? Saboda ka roƙe shi abinda ba ya da iko a kan shi. An gane ku? To don haka kenan addu'a duk abinda ba wanda yake da iko a kan shi banda Allah, to baya halatta a roƙi wani banda Allah subhanahu wa ta'ala. In abinda ɗan adam yake da iko a kan shi ne, sharadi ya zamantu yana halarci, kuma sharadi ya zaman rayayye ya zamantu yana halarci. Idan ya zamantu fakkake ko matacce, idan ka roke shi koda yana da iko akan wannan abu, to wannan ya zama shirka. Saboda da wanda yake matacce da wanda yake fakkake, ka shekara kana yawa ne bai san ba me kake faɗa. Don haka Ubangiji ta'ala ya faɗa, wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka bismi khabir. Ubangiji ta'ala yace wallazina tad'una min dunihi, wadanda kuke roko min dunihi kuma bayan Allah, ma yamlikuna min qitmir. Ubangiji ta'ala yace daidai da fatar dan dabino basu mallaka ba. Idan aka ce kitimir, idan ka bare dabino a jikin dan, zaka ga wata farar fata ta nan da shi, wannan ita ce ake kira da kitimir. Wai ba ma dabinon kanshi, Ubangiji ta'ala yace daidai da wannan fata wadda dan dabino yake nada da ita, Ubangiji ta'ala yace daidai da ita basu mallaka ba. Duk wani wanda ake roko kuma bayan Allah, daidai da fatar dan dabino bai mallaka ba. Yace in tad'uhum la yasma'u du'aakum, Ubangiji ta'ala yace in ma ku roke su ba sa jin addu'ar da kuke musu. Ka shekara kana yawa ne yawa ne yawa ne bai san ba me kake faɗa. Ubangiji ta'ala yace walau sami ku, kaddara cewa za su ji wannan roko da kuke musu. Mastajabu lakum, Ubangiji ta'ala yace sun yi kadan su karba muku, yace sun yi kadan su karba muku. Sai yace wa yawmal qiyamati, a ranar kiyama, yakfuruna bi shirkikum, za su kafirce game da shirkar da kuke yi da su. Kun dauki haƙƙi na Allah kun ba su, a ranar kiyama za su ce ba su yarda wa su amince ba, ai ba su ba suka ce ku roke su. Wala yunabbi'uka bismi khabir, Ubangiji ta'ala yace ba wanda zai baka labari kwatancin ƙwararre masani wanda ya san komai ciki da baki, Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kaga wannan aya mi take nuna mana roƙon wani Allah subhanahu wa ta'ala akan abinda ba wanda yake da iko banda Allah shirka ne. Haka roƙon wani Allah subhanahu wa ta'ala abinda shi bawa yake da iko akan shi, in yana fake yana fake ko yana mace, wannan shirka ne. An gane ko? Dan haka karin bayani zai zo akan istighasa, yanda wasu a yau in mutun yayi tintibe zai fadi, maimakon ya ce ya Allah sai ka ji yana ya Shehu Badawi ko ya dan Fudiyo ko ya dan Amina ko ya Kailani ko ya Jailani da sauransu. To duk wanda ka kiraya lokacin da wani abu ya koce daga hannunka ko kai tintibe ko wata musiba ta tinkaro, wallahi duk wanda ka kiraya kuma bayan Allah ka zama mushriki.
Na'am.
Saboda anan ka nemi taimako da agaji akan abin da ba wanda yake da iko banda Allah. Saboda wannan wanda ka kiraya yayi kadan ya hana ka kai kasa, ka kai kasa game da wannan tuntube da kai. Kuma abin da kake faɗa ya wani bai san ba ma kana faɗa. Kuma kaddara cewa ya ji bai isa bai ya hana ka kai kasa. Yayi kadan ya hana ka kai kasa. Amma misali ina kusa da kai sai ne tintibe zan fadi, to ina iya cewa wani taimaka, saboda kana halarci kuma da izinin Allah zaka iya tare ni. Anan nayi istighasa da kai akan abin da kake da iko akan shi, domin kana halarci kana kusa da ni, nayi tintibe zan fadi, ina iya cewa wani taimaka da izinin Allah. In Allah ya baka izini kana iya tare, amma baka nan ko kuma kana mace in ce yawa ne, to wannan na dauki haƙƙin Allah subhanahu wataala na baka. Duk wanda ya dauki haƙƙin Allah ya ba wani, wannan kuma ya kafirta, kamar yanda karin bayani zai zo akan wannan a wato a bayani na istighasa. To dan haka kenan anan abinda muke so mu gane, kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala, kamar misali masu kiran sunayen aljannu da waɗanda ake cewa rauhannai, wannan shirka ne da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wallahi tallahi ina tunada wani lokaci wai addu'a ce yake faɗa mu, addu'ar mi take zaka kalli misali gabas wanda zaka ringa kira sunan cewa Abdul Qadir ne zaka kira ya sannan ka kalli yan mahallo ka kira shi sunaye shi ba Allah bane kake kira a sunan shi ne kake kira to irin waɗannan addu'o'i da yawa na shirka akwai su aure jama'a wanda ba Allah ba ake roko ana roƙon wasu bayi ne na Ubangiji subhanahu wata'ala duk wanda ya roƙi wani bawa kuma bayan Allah subhanahu wata'ala ya karɓa kuma shi wanda kake roƙon komai fa bai mallaka ba Allah ya faɗa mana daidai da fatar dan dabino bai mallaka ba kuma in ma ka kiraye shi ko da zaka shekara 1000 kana kiran shi wallahi bai san ba me kake faɗa kuma kaddara cewa ya ji bayyana ikon da zai amsa maka amma yujibul mubtara ibada wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard Ubangiji ta'ala yace ga yamu tambaye su amma yujibul mubtara ibada wane ne ya isa ya karbo addu'ar mai tsananin bukata lokacin da ya roke shi wa yakshifu su'a wa yake yayi ma bawa wani tsanani idan ya same shi talauci ko rashin lafiya ko wani kunci ko wani tsoro ko wani furgice ba wanda ke yayewa banda Allah subhanahu wata'ala duk wanda ka roka kuma bayan Allah subhanahu wata'ala ka ce shi da Allah daidai suke dan haka aya na cikin suratu saba wanda ta girbe wato bishiya ta shirka itaciye shirka gaba ɗaya wannan aya ta tumbuke ta har shiyoyin gaba ɗaya ta watsar da ita Ubangiji ta'ala yace kulidul ladina za'amtum min dunihi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahum minhum min zahir wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adina la Ubangiji ta'ala yace kulidul ladina za'amtum min dunihi ce da su ku kirayi waɗanda kuka rai cewa alloli ne kuna bauta musu goma bayan Allah ku kiraye su su kawo muku agaji su biya muku bukatunku la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard Ubangiji ta'ala yace duk wani wanda kuke roko koma bayana Ubangiji ta'ala yace daidai da nauyin jankiya shi a cikin samai bakwai ko a cikin kasai bakwai yace musu mallaka ba duk wani wanda ake roko koma bayan Allah subhanahu wata'ala daidai da nauyin jankiya shi bai mallaka ba a cikin samai bakwai ko a cikin kasai bakwai Larabawa suna da wata kalima ta su faqidu shay ila yudihi wanda ba ya da abu ai bai isa bai bada wanda bai ya da abu ai bai isa ya bada wanda yake neman dala 20 ya karya ya isa ya ci ya maka kyautar miliyan guda ina yake da ita to Ubangiji ta'ala yace la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi ba sa da mallakar daidai da nauyin jankiya shi a cikin samai bakwai da kasai bakwai sannan sai yace wa malahum fihi ma min shirki Ubangiji ta'ala yace kuma ba su da wani tarayya game da halittun samai bakwai da kasai bakwai ba su da tarayya sai yace wa malahum minhum min zahir kuma Ubangiji ta'ala ba shi da wani mataimaki daga cikin su wanda ya agaza masa lokacin da zai halicci samai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakankanin su kaga ɗaya daga cikin uku ne in abu a ce naka ne mallakar ka ne wannan kana iya yanda kaga dama ka ba wanda kaga dama ka hana wanda kaga dama to farko Allah ya ce ba su mallaki ba daidai da nan jinkiya shi abu na biyu in baka mallaki abu ba to ya zamanto kana da tarayya akan wannan abu a ce kai ma kana da kaso an gane ko kenan abu ne na society kai ma kana da bangaren ka a ciki kenan in ba naka bane gaba ɗaya in kana da tarayya akan abu kana iya cewa a cikin kaso na bare in dauka in ba wani to ba su da tarayya da Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin halittun samai bakwai da kasai bakwai wa yake tarayya da shi a ciki shine yake cewa Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay subhanahu wata'ala amma yushrik a takaice ba su da tarayya ba wanda yake da tarayya da Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin halittar samai bakwai da kasai bakwai babu wani wanda yake da wani kaso cewa gana shi in banda Allah sannan sai ya ce wa malahu minhum min zahir kenan mataki na uku in abu ba naka bane kuma bakka da tarayya a cikin shi to mataki na uku in shi wanda yake da wannan abu wani lokaci ka kama masa lokacin da zai yi wannan abu kamar yanzu misali bakka da gida bakka da tarayya da gida amma shi wannan mai gida lokacin da zai gina gida ka zo ka kama mishi da kai aka gina wannan gida ka taimaka masa kaga anan kana da wata alhurma in kai bako kana iya cewa a baba kunka wuri kwana saboda me yasa ka kama masa ubangiji ta'ala sai ya ce wa malahu minhum min zahir ba shi da wani mataimaki daga cikin su lokacin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da sauran halittu a cikin su waye kama mishi ba wanda ya kama mishi to dan haka sai ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adna la cetan masu ceto baya amfanar kowa a wajen Allah sai wanda Allah ya bashi izini to dan haka a takaice addu'a ibada ce baya halatta a roki kowa akan abin da ba wanda yake da iko banda Allah subhanahu wataala baya halatta a roki kowa ubangiji ta'ala shi kadai ne za a roka domin shi yake da ikon amsa addu'ar mai addu'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahu yarshudun kuma shi ya fada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna 'ani ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri roƙon wannan Allah akan abinda ba wanda yake da iko akan shi banda Allah wannan kafirci ne haka roƙon wannan Allah abinda bawa yake da iko akan shi in bawan da ka roƙa ya zaman tufakkeke an gane ko ya zaman tufakkeke ko ya zaman tumatacce to shi ma wannan shirka ne amma in yana halarce ka roƙe shi abinda yake da iko akan shi to wannan ba laifi bane ba sannan sai malam yace khaufun wato nau'i na biyu daga cikin nau'ikan ibada khaufun shine tsoron Allah subhanahu wataala tsoron Allah subhanahu wataala ma'ana ka fifita tsoron Allah subhanahu wataala akan duk wani abin da kake tsoro dalili akan wannan nau'i shine fadar Allah subhanahu wataala fala takhafuhu wa khafuni in kuntum mu'minin ubangiji ta'ala yace kar ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsoro na ni ubangijin ku in kuntum mu'minina in har kun zamanto masu yin imani da ni kaga anan ubangiji ta'ala yace kar mu ji tsoron su mu ji tsoron shi in har mu mu'minai ne to shi wannan tsoro kala biyu ne akwai al-khawfu jibilli sannan akwai al-khawfu ta'abbudi akwai tsoro wanda yake na dabi'a na halitta yanda Allah ya halicce mu kaga da Allah ya halicce mu muna tsoron wuta kada ta kona mu yaka ce da fauta ba za ka dafa ba sai ka ce tsoro nake kada ta kona idan kaga muciji ko kunama guje masa za ka yi idan wani ya biyo ka yana famar ya murkushe ka yafi karfinka gudu za ka yi to wannan tsoro ba abin zargi bane dabi'a ce wanda Allah ya dabi'antar da dan adam sai dai ba a bukatar dan adam ya zaman to matsoraci inwar kama in ka gani ka razana amma dan kaga abun tsoro ka guje masa to wannan ba kai laifi ba annabi Musa alaihi salam da ya ga mucijiya da baya ya sha kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa alqi wannan wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa li fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khuzha wa la takhaf sanu'iduha siratuha al-ula domin a can cikin suratul qasas da cikin suratul naml annabi Musa da yayi yada sanda ta zama mucijiya ja bayayi da gudu ubangiji ta'ala yace masa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursal ubangiji ta'ala yace karka ji tsoro yace domin manzanni abu na ba sa jin tsoro to kaga wannan tsoro ne wanda yake na dabi'a in kaga abinda zai cutar da kai naka guje masa wannan ba laifi bane ba to amma tsoro wanda yake ibada shine misali yanzu idan ka kudirce cewa a wani fa in ka ja da shi baka kai labari yanzu zai jefe ka to wannan kudiri da zaka yi wani yana iya jifan kai dora maka wata musiba ya talauta ka ko ya dora ma rashin lafiya ko ya lalata ka to wannan tsoro da ka kudirce nashi wannan ka dau haƙƙin Allah ka bashi ka zama mushriki idan yace ma shi gobe da nisa ne ce karka yadda in gusa da kan in ka isa kuma in masassara ta same ka ko ciwon kai in ka isa ka yayi ma kanka in har ka isa ka hana in kai gobe idan ciwon kai me yana ka azurta kanka tujin tsoron wani ya same ka da wata cutarwa ya dora ma wata rashin lafiya ko ya talauta ka ko ya gigita ka jin wannan tsoro ka ji tsoron wani wannan ibada ce ka dauki haƙƙin Allah ka bashi ka ce shi da Allah ne yake wannan in ka ji tsoron wani ba Allah ba akan wanda zai iya jifan kai maka wani abu to wannan ka zama mushriki abinda zaka kudirce a zuciyarka baka tsoron kowa banda Allah janyo amfani da ije tsanani da yaye shi abu ne wanda ke hannun Allah babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin wannan to dan haka shine ubangiji ta'ala yace fala takhafu kar ku ji tsoron su sai yace wa khafu ni ku ji tsoro na in kuntum mu'minina in har kun zama to masu yin imani da ni sai yace tawakkulun sannan akwai wato dogaro ga ubangiji subhanahu wata'ala idan aka ce at-tawakkul shine al-i'timadu ala shay dogaro akan wani abu a shar'ance idan aka ce at-tawakkul ala Allah malamai suka ce sidqu tafwidil amri ila Allah azza wa jalla i'timadan alayhi wa thikatan bihi ma'a mubasharati ma shar'a wa abaha min al-asbab li tahsilil manafi'i wa daf'il madar wato shine gaskiyar meka al'amari zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kana mai dogaro ga ubangijinka ka bara masa wuka da nama ka amince da shi ka yarda da shi kuma tare da cewa ka kama sababi na abin da ya shar'anta abin da ya halitta domin janyo wani amfani ko kuma ije wani tsanani yanzu misali idan mutum yana neman arziki ya zauna ya dora kafa ɗaya kan ɗaya yace ya dogara ga Allah Allah ya azurta shi kaga sai ya kama sababi ka nemi wata kasuwa ko wata sana'a ko ka zamanto makiyayi ko ka zamanto manomi da sauransu ka nemi wata sana'a sana'ar da Allah ya halitta wannan ita ce sababi wanda yake na samun arziki in yaso sai ka meka ma Allah subhanahu wa ta'ala al'amarin sa kada ka ce a tunda yanzu ina da jari miliyan guda shikenan kawai na san na kai labari kaga anan ka yi shirka me yasa saboda wannan sababi ka maida shi ka dogara da shi akan matsayin cewa shine zaka cimma burinka wannan miliyan guda ka dauke ta a matsayin sababi ce in Allah ya ga damar yin arziki ya sanya albarka a cikin wannan miliyan guda ka kai labari wannan miliyan guda kuma in Allah bai ga dama ba sai tawazi baka je ko ina ba ba fata ba ake tawazi amma duk abin da kake da shi karke shi a matsayin sababi sannan sai ka kudirce maika al'amarinka zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ka yarda da shi ka amince da shi shine zai sanya albarka a cikin al'amarinka kaga yanzu misali wanda yake neman da haka zai zauna kawai ya dora kafa ɗaya kan da yace Allah yake ruku ya azurta shi da yace ya dogara ga Allah sai ya kama sababi menene sababin samun da shine aure da Allah ya halitta mana to in aka ce dogaro ga ubangiji shine ka kama sababi abinda Allah ya halitta sannan kada ka dogara akan wannan sababi sai ka meka ma Allah subhanahu wataala al'amarin sa in Allah ya ga dama wannan sababi yayi amfani in ya ga dama kuma yake yin amfani ba dole bane ba in ka kawo kaya masu kyau ka kasa kaya waɗanda suke gangariya kai arha wannan kaya su sayi in Allah ya ga damar sayuwa su sayi gana kan waɗanda suke masu kyau masu arha sai a ketare a je a sayi mai tsadar Allah ne bai ga damar ba dan haka shi sababi ake kamawa sannan sai a bar ma ubangiji subhanahu wataala al'amarin sa shi ma wannan tawakkali ibada ce mai zaman kanta kamar yadda ubangiji ta'ala ya umarci mu wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ga ubangijinku ya zama wajibi ku dogara in har kun zamanto masu imani da shi kada ku dogara ga kowa banda shi haka yace wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya isa masa haka yace fa in tawallahu fa kul hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim dan haka kana iya dogaro ga mutum amma akan abin da yake da iko. An gane ko? Wane ga kaza na dogara da kai abin da nake bukata a je ayi kaza ayi kaza ayi kaza. Kai na sa ka kai na dogara da kai akan wannan al'amari. Amma ka tabbata abin da ka dogara da shi akan abin da yake da iko. Misali sauga ce za ka yi wani sai ka ɗauki kuɗi ka ba shi wannan sauga da za mu yi kai na dogara da kai na dogara. Ma'ana ka je ka sayi duk abin da ya kamata a saya a yi. A nan ka dogara da shi akan abin da yake da iko a kan shi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin hajjinsa ta ban kwana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuruta huwa wannan raƙumi dari na hadaya. Manzon Allah ya soke raƙumi 63 sannan sai ya wakilta Ali. In aka ce wakil wanda ka dogara akan shi ka miƙa mishi al'amari, ya wakilta Ali akan cewa ya yi da soke masa 37 da suka rage. Kaga anan ya dogara ga Ali akan abin da Ali yake da iko akan shi, shine soke waɗannan raƙuma. To ba laifi bane akan abin da mutum yake da iko kenan ya zamanto shi ma rayayye halartacce, kuma ya zamanto abin da ka dogara da shi yana da iko a kan shi. An gane, amma duk abin da mutum baya da iko a kan shi to baya halatta ka dogara ga wani banda Allah. To dan haka kenan a nan za mu gane kuskuren yanda wasu suke sarrafa wannan ibada ga wani Allah subhanahu wa ta'ala. Ga wani Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ji mutum ya dogara ga wani bawa, bawan da baya da iko a kan wannan al'amari face Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to yin haka shirka ne. Sai ya ce kazar raja'u, haka nan wato kaunar jin kai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ma wannan ibada ce mai zaman kanta. Ka fifita kwaɗan abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala sama da duk abin da kake kwaɗe a wajen wani. Karshen kwaɗai na mumini shi ne aljanna. Aljanna ko ba a samun ta wato sai an biyo ta hanyar da Allah ya shara'anta, kuma aljanna ta shi ce shi yake bada ta ga wanda ya so. Fatan mu shi ne Allah ya azurta mu da aljanna. Dalili akan haka shi ne wancan ayoyi da muka karanta, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana ma'zura. Nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.